الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولنا نمتي يومنا الحميس دارن جمعة شا أشرني دأوكو غوتر رمضان ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 13 ne ko yau 12 ga watan 3 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci da mai albarka masallacin ihya'u sunna dake wanda unguwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukan mu gaba daya. Idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen muna cikin aya ta mun shiga ma aya ta 40 na fara fassarawa sai lokaci ya cin mana saboda ka zamu koma daga kan aya ta 38 daga kan inna allaha ainihin zuwa wannan wurin kafin wannan akwai tambaya guda ɗaya da zan amsa wani ya rubuto yana tambaya dangane da juma'an karshe na Ramadan wanda zai kama gobe kenan ko wanda in za a yi azumi 29 ko ma za a yi 30 juma'an gobe ita ce ta karshe idan mun yi azumi 29 sallah zai kama alhamis idan mun yi azumi 30 sallah zai kama juma'a saboda haka dai bamu da wata juma'a daga gobe sai juma'an bayan sallah to sai yake tambaya akwai sallan da ake bayarwa ana yin ta ne nan juma'an karshe na Ramadana wacce sallan tana da falala kwarai da gaske kamar yadda ake cewa daga cikin falalanta ana gafarta maka duk sallan da baka yi ba na farilla a cikin shekara ana yin ta ne ko bayan sallan la'asar ranar juma'a wallahi wannan sallan ni har na manta da ita ma sai da ya tuna min dan rabona da tattauna matsalan sallan an fi shekara 20 kware da gaske lokacin muna Kano ana yawan bada wannan sallah amma dai ban taba yi ba amma dai na san sallan kware da gaske ana raba ta sosai a masallatai ka san wadansu abubuwan nan Gombe saboda jimawan izala a garin abubuwa da ya ba mu sani ba ina fata an gane irin Gombe irin Plateau Kaduna akwai saukin abubuwa amma wasu wuraren kaji falalolin da ake bayarwa zaka sha mamaki yau akwai garabasa da bananza duka ana bayarwa to imamu shaukani Allah mishi rahama yace wannan sallan gaba ɗaya sallah ce ta ƙarya yace ba ta da asali yace hatta a cikin hadisai da'ifai ma ba a same ta ba yace an duba littafan da ake rubuta su akan hadisan da basu inganta ba to ita wannan sallan ba a ma same ta ba a dan raba ta ma da wani hadisi da'ifi yace babu saboda haka wannan sallan yinta ba shi da asali a cikin addinin musulunci kuma psychologically ma za a ce kai wata nafila wata yafi maka farillan da kai gaba daya da baka yi ba kai hankali ma ba zai dauki wannan abun ba ba gaskiya bane ba kuma mun sani a mazhabanmu na malikiya da mazahib ma da yawa ba a nafila ba bayan sallar asar kaga sun ce bayan asar ake yin sallah to ba a yin nafila bayan sallar asar sai nafila mai dalili kamar nafilan bayan tawafi ya halatta kai shi kowane lokaci ko tahiyatul masjidi haka amma aka kawo ka kirkiro nafila bayan la'asar annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallama saboda haka mu guji wannan sallan ba ta da asali kamar yadda na faɗa kwata kwata a cikin littafin musulunci imamu shaukani ya yi wannan magana a cikin littafin shi mai suna al-fawa'idul majmu'a fil ahadithil mawdu'a ga mai neman ƙarin bayani ya je duba wannan littafin daga shafi na 50 da wani abu ne abin da ya gaba ba zan iya tunawa ba amma shafi na 50 ko da 4 ko makamancin haka amma dai ga sunan littafin nan insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam akwai wanda ya rubuto wata dogo takarda da aka bani yanzu na fara dubawa kusan abubuwa guda biyu duka shawara yake nema kaga shawara ba wurin karatu za a ba da shi ba zaka iya ka neme ni ka nemi number waya na kusan kowa yana da lamba ta yawa in yaso sai mu tattauna ko sako ta WhatsApp sai a ba da shawara amma ba wurin majalisin karatu ba insha Allah Allah ya sa mu dace وبالله التوفيق وعليه التقلان وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن الله للي الله سبحانه وتعالى يدافع ينا بعد كاريا sai amfani da fi'ili wanda yake mudari'i yudafi'u yana bada kariya anil ladina amanu ga waɗannan da suka yi imani duk waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya suka dogara ga Allah suka yi tawakkali da shi to Allah na ba su kariya daga sharri masu sharri daga makircin masu makirci daga kullakullan masu kullakulle suna kullawa Allah kuma na warwarewa wayam kuruna wa mukurullah wallahu khairul makirin suna kullama makirci Allah na warware makircin da suke kullawa Allah shine maganin duk wani mai kullama makirci saboda haka imani da Allah na gaskiya dogaro da shi neman agajin shi da taimako nuna masa ka gaza kai baka isa ba to a lokacin zai nuna maka shi kuma ya isa zai ka maka dauki a lokacin da baka tsammani yace inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu kulli khawanin baya san duk wani maha'inci mai yawa ha'inci kafur mai yawan kafirci mai bijirewa dokokin Allah subhanahu wataala to lalle Allah kan baya son wannan shi yasa dan adam duk wata kalma da aka ce Allah baya son mai kaza to ka guji wannan abu dan aka ce Allah baya son ka to ka tabe duniya da lahira Allah baya son masu kafirci Allah baya son maciya amana Allah ya tsire wa makaryata Allah baya son masu girman kai duk waɗannan ayoyin Qur'ani zaka ga Allah na ta magana akai Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin sai ce fakhur kaga mai girman kai kenan da alfahari da tafiyan takama yana doro yana kombo duk Allah baya son wannan Allah baya son ma yanga namiji bai halatta yanga ba mata ne halatta su yi mace ta yanga ta lafiya lau ba wanda ya hana ta amma yanga ba dabi'an namiji bane ba to duk ababan da Allah ce baya son mai kaza baya son mai kaza to mun iyakan iyamu mu guji wannan abun dan mu zauna lafiya dan zaman ka lafiya shine zaman ka da Allah lafiya bin dokokin Allah shine zaman lafiya ainihin ga dan adam idan ya fahimci haka sai Allah ya ce ni
udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir
Allah subhanahu wa ta'ala yace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yace udhina an yi izini lil ladina yuqataluna ga wadannan da ake yakar su bi annahum zulimu saboda an zalunce su ba wadin ba u sababiyya ce yasa Usman dan Affan Allah mishi rahama yace wannan ayan akan mu ta sauka yace da ni da sahabban annabi gaba daya alaihi salatu wassalam yace saboda mu aka yaka mu aka ciwa amana mu aka ciwa mutunci mu aka kora a gidan da jinmu yace saboda haka ayar nan akan mu ta sauka inji sayyidina Usman dan Affan kana zaune a Makka da gidanka da arzikinka an kore ka ko kara ba za ka dauka ba sai dai ka fita haka in kana so ka fita lafiya to kaga wannan ba karamin zalunci bane ba yasa Allah ce bi annahum zulimu yasa ce yukhrijuna rasula wa iyyakum suna fidda annabi kuma suna fidda ku daga cikin gidan da jinku yace me an tu'minu billahi kawai dan kuni imani da Allah rabbikum ubangijinku to saboda haka akan wannan abin da aka musu Allah ce an musu izini da ba shi matakan jihadi a musulunci na farko sahabbai suna ta roƙon Allah a ba su daman su rama abin da ake musu mana Allah ce alam tara ilal ladina ilalahum kufu aydiyakum wa aqimus sala ku kama hannayenku ba a ce ku rama ba ku dai ku tsaye da sallah ha kafa self defense ba a ba su dama ba duk abin da za a ma sai dai kai hakuri ba abin da ba a musu ba kalle irin su Ammar bin Yasir da mahaifiyarsa da mahaifin shi duka aka dinga azabtar da su babu daman su yi kowane irin mataki annabi zai wuce ana an kwantar da su a rana ana azabtar da su yace isbiru ala yasir ku yi hakuri ya iyalan gidan yasir fa inna ma'idakumul janna aljanna ita ce makoman a wani hadisi yace Allahumma salli ala ali yasir Allah kai salati akan iyalan gidan yasir akwai riba sama da wannan yasir ya samu shahada matarsa sumayya ta samu shahada dan su ammar shi kadai ne ya rage aka zo aka ainihin fanshe shi aka kuma yanta shi yasa annabi rahama alaihi salatu wassalam yake matukar kauna Ammar bin Yasir saboda ya san wahalan da ya sha an kashe baban shi an kashe babarsa kawai don sun imani da Allah subhanahu wataala to duk wannan abin da ake musu fa ba ba su daman sarama ba shekara 13 suna zaune a Makka karshe dai aka yi hijira aka bar musu Makkan wasu suka yi Habasha tun kafin lokacin waɗansu suka yi Madina suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan nan ana cikin wannan yanayin sai aka cuta an ba su izini izinin shine in an kawo musu hari su rama su kare kansu in ka duba yakin Badar annabi bai fita da niyan yaki ba in ka duba yakin Uhud har Madina aka biyo su kai ka san Uhud da Madina wuri ne kwata-kwata tafiyan kilomita kadan ne to tun daga Makka suka taso tafiyan kilomita 450 suka zo za su shiga Madina su kashe annabi da sahabbai gaba daya kaga wajibi su kare kansu dalilin fitan su zuwa Uhud kenan annabi ya ce kar mu bari su shigo Madina in yake shigo garin ka an ci ka da yaki mu fita mu tare su a waje to kaga wannan ma annabi kusan kawo masa hari akai idan ka dauke kuma sun kai su 3000 fasojoji daga Makka mutum 3000 sannan ka dubi gazwatul Khandaq gazwatul Ahzab nan ma an zo ne an same su har Madina ba su suka nemi fadan ba to a irin wannan sai aka ba su dama aka ce uzina an ba su izini lil ladzina yuqatalun ga wadannan da ake yakar su bi annahum zulimu saboda an zalunce su wato zaluncin ya kai inda ya kai Allah ce yanzu ka hakurin ya kare an ba ku izini ku kar ku kai hari amma in an kawo muku kurama ku kare kanku saboda me yace bi annahum zulimu ba o sababiyya kenan yace wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle Allah kan mai iko ne dangane da taimakon su bi ma'ana zai taimaki sahabbai zai taimaki duk wanda aka zalunta yasa Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah yace wajibi ne akan mu su Allah sai mun taimaki mun ne matukar an takura musu matukar an sa su a gaba Allah yace to a lokacin na wajabta kaina sai na taimake su yace inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawm yaqumul ashhad yace lalle mu kan zamu taimaki annabi da duk annabawa da duk masu imani a nan gidan duniya haka kuma ranar gobe kiyama to shi yasa taimakon Allah ga bawa yana alaka da kyakkyawan alaka ne tsakanin shi da Allah ne yasa a kullun ka nemi taimakon Allah in dai har ka gyara tsakaninka da Allah to da ka nemi taimako zai taimake ka shi yasa malamai suka ce idan ba ruwanka da Allah baka bauta mishi baka zikiri baka addu'a idan ka shiga wani hali idan ka fara addu'a malaiku sai wannan bakon muryan ba wannan bakon muryan ba mu santa ba an gane ko shi yasa sai kai ta fama amma idan har kana bautawa Allah kana masa zikiri kana addu'a kana daga haru ya Allah sun san muryan dama zasu ya Allah a taimaka mishi wannan bawanka ne mai yawan zikiri wannan bawanka ne mai yawan ibada tun sai taimakon Allah ya zo ai yana cikin abin da ya saving annabi Yunus a da ya fada cikin teku kifi ya hadiye shi da ya fara addu'a ga duhun kifi ga cikin kifi ga duhun teku duhu kan duhu da ya kira Allah sai mala'iku suka ce ya Allah muna jin wata murya mai rauni yana cikin wani mawuyacin hali amma a wani wuri ba ko ba mu san dan adam a wurin ba tunda ai ba wurin rayuwar dan adam bane ba suka ce murya mai rauni fi ardin ghariba a kasar da take bakuwa dan adam baya zama a wurin sai ya ce musu ai bawa na ne Yunus suka ce wannan mai yawan zikirin Allah ya ce musu shine suka ce Allah ya kawo masa dauki yanzu mala'iku ne suke ta addu'a Allah a taimake shi tuni sai Allah ya kawo taimako fasajabna lahu fanajaynahu min al-ghammi وكذلك ننجي المؤمنين فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه kaga saboda addu'an an riga an san yana yinta yana kiran Allah sai Allah ya amsa mishi mala'iku ma suka taya shi to shi yasa Allah yake cewa zai taimaki masu imani zai taimaki masu imani tashi in imanin bashi da taimakon ba zai zo da wuri ba saboda haka mu gyara alaka tsakanin mu da Allah sai ya kawo mana taimako a lokacin da ba ma tsammani shi yasa annabi ya fada cikin hadisi ingantacce yace daga cikin addu'an da Allah ke saurin karba kuma tabbas sai ya karba addu'a wanda aka zalunce shi Allah zai ce fa bi izzati na rantse da buwayata da izzana la ansurannaka law ba'da hini, sai na taimake ka koda bayan wani zamani ne. To saboda haka mu kyara alaka tsakanin mu da Allah, mu yawaita kiran shi, mu yawaita azkar, da mun shiga wani hali shi kuma sai ka mana dauki. Sai Allah ya ce
alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wa lawla daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami' لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
الله سبحانه وتعالى da yace Allah zai taimake su waɗannan masu imanin, sai ce allazina ukhriju min diyarihim, su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen su, suna zaune a gidajen su ba gidajen haya ba, aka zo aka fidda su aka kore su bigairi haqqin, ba abin da suka aikata, ba wani laifi suka yi ba, babu wata haƙƙi ta shari'a ta Allah, babu wata haƙƙi ma ta shari'an dan adam. Ka san akwai laifin da a wurin Allah ba laifi bane ba, amma a dokar nan adam laifi ne. To duka biyu nan babu shine bigairi haƙƙi, hatta a dokokin Makkah na kafirci ba su kare kowace doka ba, a dokan Allah kan dama Allah suke bi. To shi yace bigairi haƙƙi, ya kawo shi da ainihin nakira, ba tare da kowane irin haƙƙi ba, karami ne ko babba, haƙƙin na Allah ne ko haƙƙin dan adam, babu dokar da suka taka. Amma ka kore su daga cikin gidajen su, aka fitar da su aka zalunce su, sai Allah yake cewa illa an yaqulu rabbuna Allah, laifin su dai ne tak, sun ce Allah ne ubangijin mu, wannan kalmar shahada da suka furta ita ce laifin su, kar ka dada kar ka kara. Shi yasa a kullum adawan wanda ba musulmi ba da musulmi shine yana musulunci, inda ba musulunci yake ba da an taimake shi, inda ba musulunci yake ba za a masa wannan karan tsanan ba. Shi yasa a kullum ake taron dangi akan musulmi dan a zalunce shi, a bata masa suna, a kashe shi kuma a ce shine mai laifi. Idan ka dubi tarihin misali kasan nan, babu wanda ya karbi baki irin musulmi, ba wanda ya karbi baki irin musulmi. Duk inda musulunci ke da karfi ko musulmai ke da yawa, zaka ga akwai karban baki a wurin. Zaka je ƙauyen ƙayau ka samu inyamuri da kemis a wurin, ba wanda ya kashe shi. Dan Allah haka ne ko ba haka ba? Wanda ba karban baki bane ba, babu irin daman da ba ba wanda ba musulmi ba a garin musulmai, babu wanda ya cakare su, babu wanda. Amma ka dubi tarihin abinda ake musulmi a kasan nan, tun daga 80s ka dauka, tun daga fadan zangon katam, a shiga masallaci a kakkashe mutane a kona gidajen musulmai, a sace kananan yara, a sace mata, ba abinda ba yi ba. Duk rikice-rikice in ka duba na saudan Kaduna, halin da musulmi ke ciki zalunci aka ina na, ka dawo nan suyar wanshan dam, ka dauki fadan plato kala 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 kala, duk musulmi ake takala ba shi ke neman fadan ba. Amma haka wai musulmi ne ke musu kisan kare dangi, wanda babu hankalin da ya dada wannan abu. Shi yasa hatta da masu hankalin cikinsu suka ce wannan maganan ƙarya ce, babu ita, suka ce wannan maganan ba gaskiya ba ne ba. Shi yasa Donald Duke tsohon gwamnan Cross River yace shi ba a sakkwato ya tashi, duk wanda yace ana kashe musulmi ƙarya ne, yace da an kakkashe su gaba ɗayan su. To saboda haka illa an yaqulu rabbuna Allah, a kashe ka amma sharri amma kasafi duka, kuma saboda me? Illa an yaqulu rabbuna Allah. Shi yasa duk abin da Trump yake a duniyan nan fa yanzu gaba da musulunci, yace wannan yace wannan, ko magana immigrant musulmi ne baya su. Shine asali akwai General McMaster, yana cikin farkon NSA na Trump a mulkin shi na farko, haka kawai sai aka je aje aiki. Sai bayan tsawon lokaci da aka zo ana hira da shi, daga cikin abin da ya hada su da Trump ya aje aiki shine a dukkanin border America, land border tsakanin su da Mexico ko da Canada, tunda nan ne kadai suke da land border. Yace ana rubuta welcome to America da turanci da faransanci da spanish da larabci turo me yace sai an cire larabcin nan yaran musulmai ne shi kuma yace masa abin da yafi shekara 100 a haka haka muka same shi ba za ka zo ka ci a cire ba tun iyayenmu da kakanu da suka yi yakin kafa kasan su suka ci a rubuta shi haka kamar an zabi manyan yarukan duniya ne su ba addini suka kalla ba turo me yace sam sai dai a cire larabci shi kuma yace ba za a cire ba yace ya aje masa aikin shi ina fata an gane to menene welcome to america da larabci me laifin shi ba kalmar shahada bane kun fahimci wannan abin da kyau kisa duk rigiman da ake akan ajamin jikin kudi kenan naira 20 wai dan me za a sa sai an cire naira 100 tun fa lokacin turawan burtaniya haka suka rubuta fan daya da ajamin rubutun arabiya amma su ba larabci bane su hausa suka yi to da shine abin da dan arewa iya karantawa ba musulunci bane ba kalmar shahada bane kai fan daya naira 200 suka ce wannan musulunci ne sai an cire ina fata an gane to wannan adawa ce illa an yaqulu rabbuna allah kawai dan kunci allah ne ubangijin karka dada karka kara wannan shine bakin jinin da musulmi ke da shi to in dai wannan ne bakin jini wallahi ko kwaltan jini ne sai dai ai ina fata an gane kar wani ya intimidate dinka akan addininka waka ka ce zaka bar addinin saboda shi ba a compromise abin da ya shafi Allah da manzo ina fa a harkokin duniya za a yi dan a zauna lafiya amma kan addini ba a yi wanda ka rasa komai akan ka rasa imaninka duk abin da ka samu zaka bar shi zaka shiga kabari amma in ka rasa addini shikenan khasirar duniya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin Allah ta allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin su ne waɗannan da aka fidda su daga cikin gidajen su ba da wani haƙƙi ba kowane iri illa an yaqulu rabbuna la laifin su kadai shine sun ce Allah shine ubangijin mu shi kadai zamu bautawa Allah ce walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd in banda ubangiji subhanahu wataala yana tunkuɗe wa mutane bala'i da waɗansu mutane yana tunkuɗe wa waɗansu mutane bala'i da waɗansu mutane yayi amfani da waɗansu mutane su bada kariya ga waɗansu mutane in banda Allah ya shar'anta wannan abu yace la huddimat sawami da an rusa as-sawami as-sawami jam'ina na sawma'a sawma'a shine ɗakin bautan ainihin malamin coci akwai ɗakin da ake malamin coci ne ke shiga ibada a wurin zaka ga ɗakuna a waɗansu wurare kamar ka je Ocean State misali Pastor Adeboy wanda yake da Redeem Church yana da wani babban wuri har wurin sai da muka je muka shiga for side scene na fata an gane yawa ka bada labarin abin da ka gani ba labarin teburin mai shayi ba wuri ne gari yanda ka san Redeem din nan na hanyar Lagos tsakanin Lagos da Ibadan to yana da wani wuri a can cikin Ocean State za ga akwai irin wannan ɗakunan ana zuwa ne ana itikafi a wurin mutum ya zo shiga ɗaki yayin kaman kwana da kwanaki na ibada a wurin sai su baka tausayi kuma da gaskiya ake ibadan ba ana ga Allah ake bautawa to wannan shine sauma'a ɗakin da za a yi dan bauta na nasara wanda mutum ɗaya zai shiga malamin wanda yake karantarwa to Allah ce in banda Allah ya shar'anta jihadi tun a zamanin annabawan farko fa duk annabawan da suka guce Allah ya shar'anta jihadi to in banda wannan da an dinga ruguje irin waɗannan ɗakuna wabiyun biyun jam'i ne nabi'atun shine wuraren bautan Yahudawa sinagog kenan bamu da su anan sai dai in ka je irin su Israel irin su America da sauransu kamar yadda ake da coci na kiristoci ko yadda muke da masallatai su ma suna da wuraren ibadar su shine biyun da an rushe waɗannan ɗakunan wa salawatun da kuma cocina na kiristoci wa masajid da masallatai sai ce yuzkaru fi hasmullahi kaseera da ya kawo masallaci sai ce masallatan da ake ambaton Allah da yawa a cikin su sai malamin suka ce me yasa a wurin masallaci Allah sai kawo zikiri a can wuraren bai kawo zikiri ba sai suka ce dalilin shine a wurin bautan Yahudawa ba lalle ne a ambaci Allah ba da yawa saboda a cikin su akwai masu aqidan girmama Uzairu sannan su kuma nasara dama an riga an batar da su da cewon Isa dan Allah ne to duk abin da za su ambata din za a ce ne da sunan Yesu mai ceton su ina fata an gane to kaga wannan abun ba Allah yake ambato ba to shi yasa da Allah ya kawo wurin masallaci saboda masallaci ba a kiran kowa sai Allah wa annal masajida lillahi fala tadawu ma Allahi ahadan, haramun ne a kira kowa wanda ba Allah ba a masallaci. To sai Allah ce masallatan da ake kira suna Allah dewa, yace wala yansuranna Allahu man yansuru, Allah zai taimaki wanda ya taimake shi. Tabbas Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi. Inna Allaha laqawiyyun, Allah shine alqawiyyu, mai cikakken karfi, karfin da yafi karfin kowa da komai. Azizun shine mabuwayi gagara, misali wanda yafi kowa yafi komai, wanda ba abin da ke rinjayen sa shine ke rinjayen komai. To anan da Allah yace zai taimaki mai taimakon shi, Allah na bukatan taimako? Abadan baya bukata. To me Allah ke nufi? Shine Allah zai taimaki mai taimakon addini shi, Allah zai taimaki wanda ya taimaki annabi shi, Allah zai taimaki wanda ya ba wa Qur'anin shi kariya, Allah zai taimaki mai ba wa hadisan annabin shi kariya. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu, Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi, bi ma'ana wanda ya taimaki addinin shi. Allah yace wala yansuranna Allahu man yansuruhu, ya allazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, ya ku masu imani idan kun taimaki Allah kan shi ma Allah din zai taimake ku, kuma zai tabbatar da digadiganku. Wallazina kafaru fata'sallahum wa dhalla a'maluhum, Allah ce wala qarsa baqad kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, Allah ce hakika kalman mu ta riga ta gabata ga bayin manzanni, wato kalman ta riga an rubuta, rubutun ma ya bushe ba mai iya goge shi. Sai ce innahum lahumul mansuruna, su ne ababan taimako. Yace wa inna jundana lahumul ghalibuna, duk inda rundunar mu take ita ce mai cin nasara, in ji Allah duk rundunar Allah ba ta faduwa. In dai runduna ta ce Allah ba za a taba kai ta kasa ba, ina fata an gane. Duk rundunar da ta sa Allah a gaba ta nemi taimakon Allah, to da izinin Allah sai ta kai ga gaci. Shine ma'anan wala yansuranna Allahu man yansuruhu, Allah zai taimaki mai ainihin taimakon shi, bi ma'ana wanda ya taimaki addinin shi. Sai sa duk lokacin da ka taimaki addini, kar ka taba jin wai ka taimaki Allah ko ka taimaki wan a ka taimaki kanka ne. Shi yi wa addini hidima yi wa kai ne, abinda harewa muka kasa ganewa kenan. Lokacin da kai wa addini hidima kanka kake wa, ba wanda ka taimakawa, saboda amfanin kanka zai dawo. Kai ne za ka yi farin ciki da abun a lokacin da ka shiga kabari, da kuma lokacin da ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayan da irin suna cikin ayoyin jihadi da ake kafa hujja da su, irin su qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin, ire-ire waɗannan ayoyin sai waɗansu suka tattara su, kace Qur'ani yayi umarni da ayi jihadi, Qur'ani ya ce ayi kisa, Qur'ani ya ce ayi kaza. To kafin mu bada amsa ga irin wannan maganar, shine sai ka koma a history, shi amfanin tarihi ya bambance ma tsakanin aya da tsakuwa. Masu wannan surutun musulmai sun ci ayi jihadi, musulmai sun ci ayi kaza, musulmai sun ci azubar da jini, sai ka tambaye su. Bari mu koma tarihi kamar daga shekara 400 zuwa yanzu baya, kar ma mu tafi nesa, mu dauka tun daga 1619. Daga 1619 shine a lokacin da jirgin farko ya isa Amerika da sunan slave trade, da aka ibi bayi daga nan Afirka ya isa Virginia, ya faru ne shekara 400 na abin su. Har wurin in ka je za a nuna maka ga inda jirgin ya tsaya a bakin teku, jirgin farko da ya iso da bayi kenan da suka yi landing a wannan yankin. To daga fara wannan abu a zuwa lokacin da Abraham Lincoln ya ce an yi abolition, an hana cinikin bayi, abinda aka estimating, wanda dukkanin malaman tarihi sun yadda waɗanda ba musulmai ba, an kashe 'yan Afirka sama da mutum miliyan 15 a wannan harkar slavery, sama da mutum miliyan 15. Musulunci ne zubar da wannan jini? Musulmai ne suke wannan abu? Ba su bane ba. Sama da mutum miliyan 15 waɗanda aka dinga iba ana tafiya da su, da wanda za a kashe su a hanya, da wanda za a wurga a teku, da wanda za a azabtar da su su mutu, sai da aka kashe mutum miliyan 15 a iya wannan daga 1690 zuwa lokacin Abraham Lincoln. Wannan kenan, ba a magana waɗanda aka kashe su a Afirka, idan ka dauki kasan Congo kawai sai da Belgium ta kashe mutane miliyan 6 Congo gaba ɗayan ta reserve ne na sarkin Belgium shi kadai Congo gaba ɗaya nashi ne mutum miliyan 6 kasa guda ɗaya kawai kun fahimci wannan abin da kyau sannan bari mu tsallake ire-iren waɗannan suna da yawa bari mu tafi yakin duniya na farko da aka yi yakin duniya na farko an fara shi ne ran 28 ga watan July 1914 shekaran da aka yi amalgamation na Najeriya kenan aka hada kudu da arewa aka mana aure aka ce sunan mu Najeriya an gane ko to daga wannan lokacin da aka fara wannan yakin an gama shi a watan November 1918 shi da aka yi shekara 4 ana wannan yakin da wata 3 da kwana 14 to abinda historian suka yadda da shi gaba daya muttafaqun alaihi indahum abinda suka ce aka rasa na mutane a wannan yakin sun ce tsakanin mutum miliyan 22 zuwa mutum miliyan 23 first walo waɗanda aka kashe musulmai da suke wannan yakin mutum miliyan 22 zuwa mutum miliyan 23 sun mutu a wannan yakin kawai tsakanin bangarorin guda biyu kuma suka ce sun yadda gaba ɗayan su malaman tarihi 90% din wanda suka mutu civilians ne ba sojoji ba wanda aka dinga kashewa haka kawai kaga wannan a yakin duniya na farko kenan sai mu dawo yakin duniya na biyu na su Hitler wanda shi aka fi sani kisa wancan ba zan yi magana da yawa akan shi ba yakin duniya na farko shi kowa ya sani an fara shi ne ran 1 ga watan September 1939 ran da aka fara yakin kenan harin farko da Hitler ya kai Poland ran 1 ga watan September 1939 to tunda aka fara wannan yakin ba a daina ba har sai ranan 2 ga watan September 1945 aka daina wannan yakin sai da aka yi shekara 6 da kwana 1 saboda an fara 1 September an gama 2 September 1939 zuwa 1949 wannan tsakanin shekara 6 da kwana 1 yakin duniya da aka yi casualties da aka samu da asarar rayuka abinda malaman tarihi suka rubuta a manyan jami'o'i irin su Harvard irin su Oxford irin su Yale da sauransu abinda duka suka yi da jami'o'in America da Turai suka ce an yi hasarar rayuka tsakanin sojoji da fararen hula sun kiyasta mutum miliyan 60 ne zuwa mutum miliyan 75 sun ce wannan tsakanin sun mutu tabbas duk da figatsin ba a so a fada ana hanawa a ciki gaba ɗaya abinda Yahudawa ke ihu Hitler ya kashe mutum miliyan 6 Yahudawa ba sa maganar sauran mutanen duniya da suka mutu a hidaya ce an kashe Yahudawa mutum miliyan 6 Hitler bai kyauta ba to amma fa mutum miliyan 60 zuwa mutum miliyan 75 sun mutu to da aka yi wannan abun kun san kowa ya zubar da makaman shi an daina yakin sai Japan ne kadai ta ki ta ajiye makamanta kuma dama America na jin haushin Japan ta kawo mata hari a Hawaii dalilin shiga America yakin duniya na biyu kenan to America dama tana da wannan gillin na Japan kuma Japan ta zo ta ki ta ajiye makamai dama sun taimaka wa Hitler sai America ta ce to za ta yi maganin Japan shi ne suka tafi suka je suka wurga wannan nuclear bomb din a wurare guda biyu Hiroshima da Nagasaki to abinda dukkanin malaman tarihi suka yadda da shi da na America da na Turai da na kasashen China da Japan da sauransu wanda aka wurga na farko shine wanda aka wurga shi a Hiroshima suka ce abinda aka rasa na rayuka a wannan wurgawar farko da aka yi sun yi kiyasin an kashe mutum 150,000 a gari guda ɗaya fa zuwa mutum 246,000 da aka wurga suka mutu kuma kashi 90 cikin 100 gaba ɗaya fararen hula ne America ta ce akwai sojoji a wurin amma ta kashe fararen hula kashi 90 cikin 100 duka sun mutu kuma sai da aka ɗauki shekaru wannan abun yana ci gaba da illata mutanen wannan wurin jalala ta musu ƙasa to yanzu kashe waɗannan mutanen da America ta yi a Hiroshima shima musulmai ne suka yi ko America ce ta yi musulunci ake wakilta a go sannan bayan sun yi wannan sai suka tafi bayan kwana uku suka je suka sake wurga wani kuma a Nagasaki shi kuma wanda suka wurga a Nagasaki haka shi ma yazo ya kashe mutane ana kiyasin tsakanin mutum 60,000 zuwa mutum 80,000 sun mutu kuma su ma an yadda 90% din su gaba daya fararen hula ne to wannan fa irin ta'addancin da suke wa duniya kenan ba a maganan kanana kananan yaki yaki wannan ba sai an kawo su ba irin yakin Korea ta Arewa da Korea ta Kudu irin yakin Vietnam da aka yi da ire-iren waɗannan yakokan da ba na so na shige su wani labari ne mai zaman kanshi sannan ka zo a yau zubar da jinin da America ta yi Afghanistan da Iraki da abinda ake a wasu wurare da abinda Isra'ila take da taimakon America a Palestine duka wannan ba za a ce ana kashe dan adam ba ko musulmi suna kashe mutane ina fata kuna fahimta to ya kamata musulmi ya san irin wannan abu ya zama kawai dan kar a makanta waye ina fata an gane ka zama wayayye duk inda ake magana zaka yi defendin musulunci kace ƙarya ne ga ƴan ta'addan asali su wani da wani su ne ƴan ta'adda sun kashe mutum miliyan kaza sun kashe mutum miliyan kaza sun kashe mutum miliyan kaza barna barku harka misali guda ɗaya zan baku dangane da wannan matsala malamai suka ce a tsawon rayuwar annabi gaba ɗaya kaf alaihi salatu wassalam shekara 23 yayi na manzanci shekara 40 ba na manzanci bane ba to a cikin shekara 23 nan an samu ya koka da aka yi manya da kanana da hararen da ake kawo musulmai da abubuwan tunda aka fara har aka gama annabi ya koma ga Allah ya kukkukan da aka yi 80 da wani abu ne tama kun san abun mamaki malaman tarihi waɗanda ma ba na musulmai ba sun yadda cewa dukkanin yaƙe-yaƙen da annabi har ya koma ga Allah asarar rayukan da aka yi kaf mutum 1,018 suka rasu gaba ɗaya yaƙe-yaƙen da annabi mutum 1,018 suka ce kuma a cikin waɗannan adadin mutum 259 musulmai ne suka mutu waɗanda ba musulman ba su suke kawo annabin harin su a takin madina gaba ɗaya har ya koma ga Allah kaf mutum 759 suka rasu waɗanda ba musulmai ba 759 kai za ka lokacin musulunci addinin ta'addanci ne ba inda aka kai musulunci da takobi tun daga madina har ka je yankin aci a cikin Indonesia yankin aci ba yaƙi ne kai musulunci ba yan kasuwa ne da suka naso arewa har ka shigo Libya har ka zo nan kasan ba wanda ya kawo musulunci da yaƙi yan kasuwa ne sai kawo musulunci har ka je Gwanzu a cikin China da sahabbai suka je wurin ba takobi ya kai su ba kyakkyawan mu'amala sai sa ake musulunta ba wanda suka yaƙa ko mu arewacin Najeriya musulunci ta hannun yan kasuwa ya zo mana Larabawa da ake harka da su a Libya da Morocco da wani ne da Algeria tunda sahabbai ne suka zo Tunisia suka zauna a garin Kairawan to shi yasa musulunci an yada shi ne da wa'azi da kyakkyawan mu'amala da gaskiya da ɗabi'un musulmi masu kyau an fahimci wannan abin da kyau to ga adadin waɗanda kuka kashe nan labari kaɗan na bayar gaba ɗaya abu uku na faɗa da yaƙin duniya na farko da yaƙin duniya na biyu sai kuma harkan slave trade da aka yi an rasa mutum miliyan ɗaruruka in ka haɗa lissafin gaba ɗaya amma har annabi ya koma ga Allah waɗanda suka rasa rayukansu tsakanin musulmai da kiristoci duk yaƙin da aka yi mutum 1,018 akwai wanda zai tuhumci musulunci da wannan abu babu kuma duk yaƙin annabi ake attacking su ake kawo hari self defense suke fita Allah ya taimake su duk fa sunan da yaƙin Badar ya fa duk sunan da mutum 70 ne suka rasu cikin Qurayshawan Makka mutum 70 kwata-kwata aka kashe duk sunan da yaƙin Badar yi za ka ɗauka an kashe dubban mutane mutum 70 ne suka rasu kun fahimci wannan abin da kyau to saboda haka duk wanda ka ga yana ta'addanci ba musulunci yake wakilta ba duk wanda yake ta'addanci ko a cikin musulmi yake ko dan menene ko dan menene da sunan musulunci to yana wakiltan kansa ne ba addini mu yake wakilta ba musulunci baya umarni da kisan kai yana umarni ne da a karantar qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamuhi la ikraha fid dini katta bayana rushdu min al-ghayy faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur lakum dinukum waliyadin. Haka musulunci yake. Amma ba mu yadda aiwa addinin mu ƙarya ba kuma zamu ce nan kuma ba wanda isa ƙarya kuke yi. Wal kafiruna humuz zalimun. Sai Allah ya ce
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
الله تسوى أن متعنين كيركين غاسوبان سنان الذين إن مكناهم في الأرض sune waɗanda idan muka musu tamkini muka ba su iko a ban ƙasa suka samu dama na mulki suka samu dama na shugabanci aqamus salata suna tsaye da sallah shine abu na farko akan shugaba tsaye da sallah ya umarci ma'aikatan shi su tsaye da sallah in masu sallah ne. Sayyidina Umar dan Khattab ya rubuta wasiƙa ya aika wa duk gwamnonin shi gaba daya yace farko abin da nake umurtun ku da shi ku tsaye da sallah dan in kun tsaye da sallah to za ku tsaye da komai. Duk wanda bai tsaye da sallah ba yace ba abin da zai tsayar. Yace ku tsaye da sallah dan Allah ya taimake ku ku iya tsaye da shugabanci da amanan da aka ba ku. Abu na biyu wa atawu zakata kun suna bada zakka. Suna bada zakkan dukiyan su wa amaru bil ma'ruf suna umari da kyakkyawan aiki. Aikin shugaba ne umari da kyakkyawan aiki ba aikin shugaba bane ba ta tarbiyyar mutane. A sai kwaya a bawa yara matasa wannan ba aikin shugaba na gari bane ba. A sai makamai a bawa yara matasa don su yi sare-sare wannan ba aikin shugaba na gari bane ba. Aikin sa shine sama musu aikin yi a ba su scholarship a taimake su a ainihin ƴan kwayan ma a mai da su a gyara kwakwalan su. A kai su ainihin gidan gyaran hali amma ba prison ba. Akwai inda ake na gyara ɗabi'ar mutane da tarbiyya. Ina fata an gane. A sai ta kwakwalwan wannan shine abin da ya kamata shugaba yayi amma ba a sai kwaya a ba wa matasa a dauki makamai a ba su to wannan yana rugusa society ne. Idan ya zanto babu wannan abin kuma sai su zama ƴan ta'adda sune masu kwacen waya sune masu saran mutane babu gaira babu dalili sune masu kaza sune masu kaza. Allah ya ce daga cikin abin da shugabanni na gari suke amaru bil ma'ruf suna umari da kyakkyawan aiki kuma wana hawa anil munkari suna hani dangane da mummuna. Idan abu mummuna ne suna hanawa za su hana su ce ba su yadda ba a yi wannan abu. Yanzu ka duba a lokacin da a nan garin gwamna ya ce a kulle gidajen gala haka ne aiko da duk gidajen badala aka bada dama da yan civil defense da police suna aiki da hizba tare ana zuwa ana kulle gidajen badala sai ga wadansu mara kunya wai gwamnan Gombe ya hana yancin addini da yancin walwala ban gane ko kun gane ba kaga wannan rashin kunya ne. A yau a ƙasar France da wasu ƙasashe doka suke sawa ma duk yaron da bai shekara 16 ba ko Facebook bai halatta ya bude ba. Duk wani social media suka ce sun hana sai ka kai shekara 16 suka ce yana bata wa yaron su tarbiyya ba sunan iyaye iskancin ba. To abin da suka ce kenan. A America a New York City ana kama karuwai ni na gani da idona. Ina fata kun gane sai waɗannan suna bata tarbiyya saboda aka kama su kaga dan sanda ya kama karuwa. To dan girman Allah dan me mu za a zo a ce in wani gwamna ya abu da ya shafi addini sai a ce waya taka yancin bil adama kaga renin wayo ne da renin hankali. Duk duniya an yadda a duk inda kuke zaune ku yi dokan da ta dace da wurin kisa kowane ƙasa suke da constitution din su ba ce ga constitution din duniya ba kowa yabi a kowace ƙasa tana da shugabanta ta yi constitution dinta sannan kuma kowane jiha ɗabi'an su ba ɗaya bane da na wancan jiha. Abinda gwamnan Kano zai ba shi gwamnan Enugu zai yi ba. Ɗabi'an da komai ba ɗaya bane addini ma ba ɗaya bane ba. Ina fata an gane. Abinda gwamnan Gombe zai yi ko na Bauchi ba shi gwamnan Cross River zai yi ba. Wannan a dokan ƙasa an yadda ku yi abin da ya dace da jama'an ku dan amfanin jama'an ku da zaman lafiyar jama'an ku wannan duk doka ta hankali ta yadda. Har dokan mahaukata sun yadda a zauna lafiya. To duk ire-iren waɗannan abubuwan dole a dinga fitowa da su a bawa da kariya ga addini da masu addini. Allah ya ce suna hani da mummunan aiki ya ce walillahi aqibatul umur kyakkyawa ko ƙarshen al'amari ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato duk wani abu da ka sani ƙarshen shi ne za a koma ne zuwa ga Allah yasa yake cewa wa ilallahi al-masir makoma ga Allah take gaba daya wa ilallahi turja'ul umur ga Allah za a mai da duk al'amura gaba daya. Dukkanmu nan kowa za a je a taro a gaban Allah kowa da kowa da sarakuna da gwamnoni da ciyamomi da talakawa da yan kasuwa da malamai da dalibai da yan iska da yan kirki da yan duniya da yan lahira duk za a hadu a lahira ne kuma Allah zai duk abin da ya dace saboda Allah baya zalunci wala yadhlibu rabbuka ahada wanda a duniya ba kana tsamman ba zai shiga aljanna ba sai zai wuce kana sai ana ma tambayoyi ce wani sai kun zo mu an sallame mu duk zai faru a lahira wallahi akwai wanda kana ganin shi kaman banza-banza baka san alakan shi da Allah ba kuma an fahimci wannan abin da kyau sannan kai kuma ka bata aikin ka gaba ɗaya da riya malam yanzu riya ta zamo kawai abin burgewa an yi nasiha abin da yasa ba za a daina ba malamai da suke abin a daidai lokacin da su Dr. Sani ke cewa ku daina kafa kyamara kuna al-qunut ku daina kafa kyamara kuna kaza malaman kuma ke ƙara yi ba yanda za a yi ka zo ka kefa kamara karfe 3 dare wa kana ibada ka ci a dauke ka yada wa duniya kuma ka ce wa kana wallahi tallahi kariyar suke ba dan Allah suke ba kowane malami ne wallahi tallahi son zuciya ne to malaman su ne problem din ya wani ba zai riye ba ya ga malami suna yi kun fahimci wannan abin da kyau Dr. Sani ya yi magana har sun koma suna zage shi dan Allah to kaka ba zaka ce da hasada yake maka ba na har ka mutu ba zaka kamo shi a karatu ba balle ka ce hasada yake maka dama da an yi magana sai hasada yake mana to Dr. Sani ma hasada yake mu mun yi ta magana suna zagin mu muka ce duk malamin da zai zo waye kafa kyamara a dauke shi karfe 3 dare har yana dan gyara ban fito sosai ba wallahi tallahi akwai wanda da kunne yana da dishi wa kyamaran nan fa ku dan gyara ban fito sosai ba sallah fa yake ba wa'azi yake ba a dauka a yada wa duniya ga shagwani na al-qurut ko shagwani na me amfani wannan abu kariya suke wallahi ba da Allah suke ba duk ilimin malami in ilimin shi ya cika sama kar kai koyi da shi ba Allah yake bi ba ibada ana yin ta ne dan Allah bayan Allah na gade suna sallah wasu matan su ma ba su sani ba ka je ka karanta tarihin su ka ji ke sa Allah ya musu albarka to kai ka bata aikin gaba ɗaya kam da sunan sunna kun wallahi ba sunna bace ba Allah ya sauke Allah ya ce wallahi akibatul umur karshen al'amari dai gaba ɗaya kyakkyawan makoma yana ga Allah subhanahu wataala akiba kanta Allah ce kuma za a koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
wa in kadhibuka faqad kadzabat qablahum فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير
الله سبحانه وتعالى إيش وإن يكذبوك يا كوانا النبي مجرما صلى الله عليه وسلم ذاك الله نا مغانا ينا للا شمن زن الله عليه الصلاة والسلام يسا دولك كوي لدى بيغة من زن الله دول لوك تند ذاك مغانا غميد شي كو دوك أبن دي شافي شكسن يلدى بيأتك matansa ne ƴaƴan shi ne iyayen shi ne abokan shi ne kowane ne duk abin da ya shafi annabi ko takalmin annabi ne in ka zage shi wallahi zaka yi shiga wuta takalmin manzon Allah sai kai ka wuta alaihi salatu wassalam raqumin annabi sai ta kai ka jahannama in baka yi wasa ba duk abin da ya shafi annabi ko menene girmama shi ake ko menene shi saboda yafi kowa yafi komai zababben zababbu tataccen tatattu sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Allah ya ce wa in yukadhibuka idan sun ƙaryata ka ya kai wannan annabi mai girma kai hakuri karka damu ke ce faqad kudhibat qablahum qaumun nuh kafin ka zo an yi wasu annabawan an ƙaryata su annabi nuhu mutanen shi sun ce makaryaci ne Allah ya ce wa adu haka adawa sun ƙaryata annabi hudu wa samudu haka samudawa sun ƙaryata annabi salihu wa qaumu ibrahim haka mutanen ibrahim sun ƙaryata shi kakanka annabi ibrahim an ce masa makarici amma yayin taron dangi dan aka kashe shi amma kunna wuta an jefa shi a ciki saboda haka ya kai wannan annabi kai hakuri yace qawmu lutin ga mutanen annabi lutu Allah ya jarrabe shi da su har suna cewa da shi ma walau la rahatuka la rajamnaka kai sa'a wallahi in banda kana da yawan dangi a garin nan zamu daure ka ne mu jefe ka inda ake jefe mazinaci to da ka dame mu da qala Allahu qala rasul kawai dan yace su bar aikin alfasha ya dinga roƙon sai da dan Allah kar kunyata ne nayi baki suka ce wa innaka la ta'ala ma nuridu ka san me muke so kuma sai mun yi Allah ce wa ashabu madyan ga mutanen birnin Madina sun kareta annabi Shu'aibu yace wa kudhiba Musa an fa kareta annabi Musa yayi karo da Fir'auna da Hamana shugaban munafukai ga Karuna babban mai kudi kuma azzalimi ga Fir'auna da yace ana rabbukumul a'la kai in banda Allah wai zai wannan abu Fir'auna fa yace ana rabbukumul a'la a ubangijin ma ne babba shinan Musa kanina ne ne a'la amma malaman salaf suka ce a lokacin da Fir'auna yake wannan abun ko ciwon kai baya yi sabon lafiya duk abin da yake so Allah ya bashi za a dafa abinci a kawo raƙumi ga shashar raƙumi yanda kasancin yan kaza a dora akan abinci filatin abinci ya fi girman masallacin nan ko yanzu ka je duba in ka ga wani filatin abinci ka dauka ƙarya ne idan ana baka labarin girman filatin Fir'auna akwai wanda ya ce malla shi bai yadda ba sai da gairin abin da Laraba suke a yanzu ka ga plate iya kallonka an dauko rago an dora akai ai kuna gani a social media yace ya haida na Fir'auna da gaske ne ga wasu Fir'aunoni masu nayi nace a waɗannan musulmai ne to saboda haka duk wannan abin ne yake Allah ya bashi lafiya annabi Musa ce ya Allah ka halakar da Fir'auna yana addu'a annabi Haruna na amin Allah ya ce na karba kala kad ujiba da'awtukuma tabbas na karbi addu'an fastaki ma kawai ku bini ku daidaita ku je hukunta zan halakar da shi sai da kai shekaru 40 lafiyar shi galau Allah ya ce na karba ku daina addu'an ka zan gama da shi amma shekara 40 ko ciwon kai bai ba kagan kai ne sai ka ce Allah bai karba ba to shine Allah ya ce wa kuzziba Musa an kareta annabi Musa yace fa amlaytu lil kafirina sai ne jinkiri wa kafirai da dan ba su dama wala tasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kar kafirai su yi tsammani wa jinkirin da nake musu alkhairi ne duk inda kake zalunci kaga Allah ya kyale ka kana ta cin nasara kar ka dauka alkhairi ne yace innama numli lahum liyazadu ithman wa lahum adhabun muhin muna musu jinkiri ne dan su yi ta ƙara zunubi ya zamto mun jefa su cikin azaba ta wulakanci to shine fa amlaytu sai muka yi jinkiri lil kafirina ga kafirai thumma akattuhum sannan muka kama su yanzu irin billa turji duk abin da yake din nan Allah ya kyale shi ne kawai duk rashin mutuncin da azzalumi yake kai dai ka bashi lokaci za ka ga karshen shi duk wanda zai zanto ya hana mutane zaman lafiya ya kashe mutane hissi da ma'anawi kusan kisa kala biyu ne akwai kisa a kashe ka a raba ka da duniya akwai kana raye kuma a kashe ka ina fata an gane amma hakure maka wuya a hana ka numfashi duk inda ka taba ba sauki wannan ma kisa ne kun bance wannan abin da kyau to duk irin wannan zaluncin da ake ga Allah ya kyale wallahi ba wai bai sani bane ba kuma ba bai karbi addu'an waɗanda ake zalunta bane ba a ku dai ku ci gaba da hakuri fasbiru innallaha ma'as sabirina mu ci gaba da hakuri za mu sha mamaki Allah akwai shirin da yake zai bullo ta inda ba a tsammani Allah ce fa kaifa kana nakir yaya kaga irin gargadi na in na tashi gargadi shi gargadin Allah a yanzu da ne yake turo annabawa ai gargadi yanzu in Allah zai gargadi to gargadin bala'i ne ina fashi ne ce fa kaifa kana nakir yaya kaga ainihin gargadi na da ainihin inkari na ga masu laifi ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka ainihin sa mu gama da wannan duniya lafiya ina ka za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi sai Allah kai mu gobe muna tare da commissioner kasuwanci na jihar Gombe Alhaji Nasir da ya kawo mana ziyara muna godiya kwarai da ziyara Alhaji yana tare da mu makwabcin masallaci ne kuma yana ba da gudunmuwa kwarai da gaske a ainihin harkokin da muke na addini a nan da ainihin sauran wasu wurare kuma kullum in na yi magana a kan shi nakan faɗi alaƙa mu mai kyau tsakanina da kanin shi General Abdulrashid Aliyu wanda bawan Allah ne kwarai tun a Lagos muna tare da shi har kuma yi barakin soja har yanzu akwai zumunci mai ƙarfi tsakaninmu Allah ƙara rayuwa albarka Allah jikan mahaifiya Allah jikan alhaji Allah jikan iyayenmu gaba daya da malamanmu Allah sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka ainihin karba mana ibadunmu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.